الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wadangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 16 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne tabbatacce wanda muka saba gabatar da tabbataccen darasi da tafsirin alqur'ani har yau taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 21 a bangaren lissafi suratul anbiya darasi ne wa insha Allah za mu tashi farkon sura ta 22 ita ce suratul hajj kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar misali wani misali kai ne ka sayi buhun shinkafa ɗan kilo 50 ko ɗan kilo 25 a lokacin da ka auna shi kilo bai cika ba sai ya tsaya 23 misali ɗan 25 ko ɗan kilo 50 ya tsaya kilo 47 ko da 8 yaya za ka yi dole za ka sai da shi da haɗe shi baya halatta ka rarrage ka ce kai a wajen ka sai ya yi 50 saboda Ubangiji ta'ala ya yi umarni in za ku yi awo na zakka ko awo na sikiri Ubangiji ta'ala ya ce ku cika zakka ya ce wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qisti mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila to dan haka kasancewar wannan ja da baya da shi bahun yayi to baya halatta kai ka rage ka ce a wajen ka dole wannan shinkafa sai ta yi kilo 50 yanda ta tsaya ita ce zaka auna sai dai Allahumma anan kana iya ƙara kuɗi domin kasancewar ka samu iya didi yanda kenan ka sai wannan shinkafa ma'ana misali yanda zaka samu riba kenan babu faduwa misali a ce inda a ce zaka sayar da ita a dala 100 kenan kilo 50 nawa zai tashi jika 25 to kai ba ka so shinkafar da ka auna gaba ɗaya ba ta wuce ba kilo 48 misali ko 47 kaga in ka ce a dala 100 zaka sayar da ita maimakon kai ka so 24 in ka sayar da ita a dala 100 ka ci riban shika to anan sai ta tsaya 47 kenan kaga nan ba ma maganar riba ba ka fadi dala 100 to me za a yi sai ka ƙara kuɗin kilon shinkafar domin kuɗaɗen ka su fito har ka samu riba amma maganar ka tauye kilo ka ce sai ya yi 50 ko sai ya dora akan 50 wannan haramun ne baya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama tafsirin suratul anbiya. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul hajji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعيت وانا سورة تاسامو سونا جيوى سورة الحج تم زامن مزعن الله صلى الله عليه وسلم كما رياندا حديث يكي تشكين سنن أبي داود دا سنن الترمذي riwaya ta Uqba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda ke fada cewa na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya Rasulullah, a fuddilat suratul hajji ala sa'irin qur'ani bi sajdatayn. Nace ya Rasulullah, shin yanzu ita suratul hajji an fifita ta ne akan sauran surori na alqur'ani da sujada biyu? Ma'ana inda ake dukawa a yi sujada, sujudu tilawa, cikin suratul hajji sujada biyu ke akwai. Kala na'am, manzo Allah ya ce kwarai. Kaga ash-shahid anan cewa a fuddilat suratul hajji ala sa'iril qur'ani bi sajdatayn. Kala na'am, yace ya Rasulullahi, shin ita suratul hajji an fifita ta ne da sujada biyu akan sauran surori na alqur'ani? Manzo Allah ya ce masa kwarai. Haka kuma hadisi na cikin sunani Abi Dawud da sunani Ibn Majah, riwaya ta Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan fil Qur'an, minha 3 fil mufassal, wa fi surati al-hajj sajdatan wa laysa li anganibu wa fi suratil hajji sajdatan. Wato Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi sujada 15 a cikin alqur'ani. Daina ban daya sujada 15 ke akwai a cikin alqur'ani. Yace sujada 3 a cikin al-mufassal. Al-mufassal akwai diwanul mufassal, akwai kuma kisarul mufassal, akwai awsadul mufassal. Idan ka dauki al mufassal na farawa daga suratul kaf wato zuwa suratul nas, wasu malamai suna kirgawa daga wato suratul hujurat zuwa suratul nas. Idan ka dauka cikin suratul najmi, ga yanan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. سَنَن وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ نَعُوذُكُمْ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ. شينه يجي ثلاثه منها ثلاثه في المفصل سيجي وفي سوره الحج سجدتان اчкин سوره الحج wato akwai sujada biyu a cikin 15 inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni. Kaga wannan hadisi shi wani yake tabbatarwa a shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita wannan sura sunanta shine suratul hajj. Me yasa aka ambace ta da suratul hajj? An ambace ta da wannan suna domin Ubangiji subhanahu wataala a cikin surar wato ya ambata ma manzansa Ibrahimu alaihi salam, wato yanda zai kirayi jama'a zuwa ziyarar wannan daki mai alhurma. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa abrim fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya atina min kulli fajjin ami. Kuma Allah ya ambata wato da yawa daga cikin ayyuka na hajji wanda ya shar'anta mana a cikin wannan sura. Dan haka shine sababin kenan ambatanta da wannan suna suratul hajji, domin ayat da Ubangiji ta'ala ya umarci Ibrahimu alaihi salam cewa ya kirayi jama'a cewa su zo su ziyarci wannan daki na cikin suratul hajji. sannan malaman sun yi sabani game da wannan sura, shin sura ce makkiya ko kuma sura ce madaniya wanda maganganu sun wuce a lissafa? Wasu malaman suka ce sura ce makkiya madaniya, ma'ana rabinta, rabin ayoyin da suke cikinta sun sauka a Makka rabi kuma a Madina, illa kasancewar abinda malaman suka rinjayar sura ce wadda take makkiya. Wanda bayani ya gabata, in aka ce sura makkiya, ita ce surar da ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ko ma a ina ne, in dai kafin hijira ne to shine ake kiranta da sura makkiya. In kuwa bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne zuwa Madina sura ta sauka, to wannan sawa'an ta sauka a Makka ko a Madina ko ma a ina ne, ita ce ake kira sura madaniya. Wato ita wannan sura a jerin saukar surori na Al-Qur'ani, wato sura ce ta 105 a jerin saukar surori na Al-Qur'ani, sura ce ta 105. Sannan adadin ayoyinta kamar yanda malaman Makka da Madina sun kirga, wato adadin ayoyinta ayoyi 77. Malaman Sham sun kirga cewa tana da kunshe da aya 74. Malaman Basra su kuma suka kirga cewa adadin ayoyinta su ne 75, tare da cewa malaman Kufa su kuma 78. Ita wannan sura tana ta kunshi abubuwa da dama wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ke mana bayani a cikinta. Farko, ita wannan sura tana umarnin jama'a cewa su ji tsoron Ubangijin su kiyayi wani yini wanda yake mai girma, shi ne yinin alkiyama, yinin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai sa kauta ma bayansa game da irin abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da cewa daga cikin jama'a akwai waɗanda suke kokonto game da tashin alkiyama, tare da cewa alkiyama abu ce wadda take tabbas, babu kokonto game da kasancewarta. Don haka za mu ga ayoyi daban-daban wanda Ubangiji Subhanahu wata'ala yake sanya mana misali game da tashin alkiyama, shine rayuwa wato bayan mutuwa, da kuma yanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ƙasa bayan bushewarta Ubangiji ta'ala yakan saukar da ruwa daga sama, tsuro ya fito, wanda wannan misali ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake sa mana game da tashin alkiyama. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da kaika wanda mushrikai suke game da gaskiyar wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, domin sun samu kokonto da rashin yadda da amincewa da wannan addini. Sannan kuma surar ta ci gaba da tunatar da bayi game da abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya jaddada musu na ni'ima, shine wato wannan ibada da Allah ya shar'anta mana, wato ita ce hajji, domin a cikin hajji akwai amfani na rayuwa, sannan kuma da amfani wanda yake na addini. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da cewa yinin alkiyama wato yini ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai rabe hukunci tsakankanin bayinsa, kenan kowa zai ga irin sakamakon da zai haɗu da shi, wanda ya tabbata akan shari'a a wannan rayuwa ta duniya to zai ga kyakkyawan sakamako da zai haɗu da shi a ranar kiyama. Haka wani iyazu billah wanda ya kauce ma tafarki na gaskiya a nan duniya to zai ga sakamako wanda yake mummuna a ranar kiyama. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya ma muminai game da cewa su yaƙi abokan gabarsu, domin an cutar da su, an musguna musu, kuma ya yi alkawarin cewa muminai su suke da galaba akan duk wanda ya yi gaba da su, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai taimaka musu, zai ba su agaji. Sannan kuma surar sai ta cike da bayani game da tunatar da jama'a game da wata babbar ni'ima da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya mana, ita ce ni'ima ta addinin musulunci, cewa zabi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yanda daga cikin mala'iku Allah ya zarbi wasu ya fifita su akan sauran mala'ikunsa, to haka a cikin mutane Ubangiji subhanahu wata'ala ya zarbi wasu ya fifita su akan sauran jama'a. Fiyayyun jama'a sune manzannin Allah subhanahu wata'ala, sannan annabawa, sannan kuma salihan bayi. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير وتوبنجي تعالى كفتاه يا أيها الناس wato ya ku jama'a, Ubangiji ta'ala ya ce ittaqu rabbakum, wato ku kiyayi Ubangijinku, ma'ana ku tsare dokokinsa, shi ne ku yi ƙoƙarin sanya garkuwa tsakankaninku da azabarsa a ranar kiyama. Wanda bayani ya gabata, lafazin ittaqu an ciro shi ne daga alwiqaya, domin in aka ce attaqawa, asalin kalimar an ciro ta ne daga alwiqaya. Idan aka ce alwiqaya shine garkuwa, irin wadda mayaki yake kare gangan jikinsa game da makamin abokin gaba. To dan haka ita kalima ta attaqwa shine kenan bawa yayi kokari ya sanya wata garkuwa da shamaki tsakanin shi da azabar Allah. Wannan garkuwa ce daya-daya, shine kwatanta umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar. Idan ka aikata abin da Allah ya ce ka yi bakin gwargwadon iko, idan ka hannu game da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hannu, to wannan tabbas ka sanya wata garkuwa tsakaninka da azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Dan haka a dungule shine Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, ittaqu rabbakum, ku tsare dokokin Ubangijinku. Abinda ya ce ku yi bakin gwargwadon iko, abinda ya hane ku ku hannu, in kun yi haka to tabbas kun kare kanku game da azabar shi a ranar kiyama. Sai ya ce inna zalzalatas sa'ati, Ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa wato raurawa ta tashin alkiyama shay'un azim, Ubangiji ta'ala ya ce wani abu ne mai girma. Inna zalzalatas sa'ati, lalle wato raurawa ta tashin alkiyama, in aka ce zalzala ko kuma ka ce zilzal, wato shine girgizar kasa kenan, a jijjiga abu a girgiza shi. To tashin alkiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina mata zalzala, shine wato raurawa kenan, ko kace girgiza ta tashin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce shay'un azim, wato abu ne mai girma. Dangane da ita wannan raurawa ta tashin alkiyama, wasu malamai sun tafi akan cewa alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama, gab da alkiyama wato za a yi wata girgizar kasa wanda kowa hankalinsa zai tashi. Tare da cewa malamai wasu suka ce wannan ita girgiza ba a nan duniya bace take, domin a ranar kiyama ne wannan girgiza za a same ta. Menene girgizar da Ubangiji ta'ala ya ce inna zalzalatas sa'ati, lalle raurawa ta tashin alkiyama shay'un azim, wato abu ne wanda yake mai girma. Me yasa? Saboda kasancewar malamai suka ce domin bayan busar abu na tashin alkiyama, to ba maganar wata mace a ce ta dau ciki, an gane, ko kuma haife ciki. Wannan duka na kasancewa ne kafin a yi busa ta tashi, amma bayan an yi busa ta alkiyama, wanda duk sauran wanda yake raye a duran ƙasa zai mutu, bayan an yi wannan busa ba maganar daukan ciki kuma ba maganar haife ciki, dan haka kenan ita rawrawa a ranar kiyama ne za ta kasance. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce inna zalzalatas sa'ati, lalle rawrawa ta tashin alkiyama. An gane ko a dungula ka ce kenan tashin hankali irin na alkiyama, Ubangiji Ta'ala ya ce shehun azim, abu ne wanda yake mai girma. Wannan sura lokacin da ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da wannan aya ta sauka ana cikin tafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga muryarsa ya kuga ya karanta wannan aya, wato sahabbansa suka zo suka zagaye shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su wannan wahayi da Ubangiji subhanahu wataala ya saukar, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Ubangiji Ta'ala ya ce yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yawma wato yinin da alkiyama take tabbata. Ubangiji Ta'ala ya ce tarawnaha, yawma tarawnaha, ranar da kuke ganin wannan rawrawa ta alkiyama, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dukkan wata mata mai shayarwa, Ubangiji Ta'ala ya ce tadhhalu, za ta shagala amma arda'at, game da abin da take shayarwa, ma'ana din da take shayar da shi za ta manta shi ta yi gaba. Wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha, Ubangiji Ta'ala ya ce dukkan wato wata mai ciki a ran nan za ta haife ciki, ko da lokacin aiguwarsa da ya matake yanki za ta haife ciki. Wata rannasa su fara, Ubangiji Ta'ala ya ce za ka ga jama'a suna tangadi. Ubangiji Ta'ala ya ce wa mahun bi sukara, alhali ko ba kayan maye ba ne suka sha, walakin na azaballahi shadid, sanidai azabar Allah mai tsanani ita ce take sanya su tangadi. A waɗannan ayoyi ko mu ce a wannan aya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana girman firgici na alkiyama game da abubuwa uku da ya ambata. Abu na farko, Ubangiji Ta'ala ya ce yini ne wanda dukkan wata mata wanda take shayarwa za ta shagala game da ɗan da take shayarwa. Idan ka ga mata ta manta jinjirinta, to tsanani ya yi tsanani, tsanani ya yi tsanani. Duk sanda uwa take ma ɗa da ƙaunar da take masa da tausayawa da take masa, kuma alhali jinjiri ne fa, amma za ta manta wannan jinjiri ta bar shi ta yi gaba. Wannan yana nuna mana firgicin alkiyama firgici ne wanda yake ya kai matuka. Sannan abu na biyu, Ubangiji Ta'ala ya ce wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha, duk wata mai ciki za ta haife cikinta, kai tsaye mace za ta haife cikinta ya barinsa, in ma lokacin aihuwar shi bai ba. Abu na uku, Ubangiji Ta'ala ya ce wata rannasa sukara, za ka ga jama'a sukara suna maye. An gane ko? Ko ka ce sukara suna tangadi. Ubangiji Ta'ala ya ce wa mahum bi sukara, alhali ba kayan maye ba suka sha. Me yasa su maye? Sai ya ce walakin na azaballahi shadid, sanadiya azabar Allah mai tsanani ita ce kadai take sanya su maye. Za ta ga mutum ya tashi yana tangadi. To wannan yana nuna yinin alkiyama yini ne wanda yake mai tsananin gaske, wanda za mu iske ko kuma wasu ayoyin sun gabata kuma za mu iske wasu a nan gaba waɗanda suke bayani game da tsananin yini na alkiyama. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfadirun bi kana wa'duhu maf'ula. Ubangiji Ta'ala ya ce yaya za ku karata da yinin da, wato yaya za ku karata da yinin da yake mai da kankanan yara su zama dattawa su yi gurgura, in har kun kafirce ma Ubangijin ku, yaya za ku karata da wannan yini? Wanda wannan yini Ubangiji Ta'ala ya ce as-sama'u munfadirun bi, samaniya mai darewa ce, za ka ga ta tsage ta rabu biyu, wato saboda tsananin wannan yini za ka ga samaniya ta tsatsage, kamar yadda ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila, kamar yadda Allah ya saukar da sura ta musamman suratul inshiqaq, idhas-sama'u inshaqqat, to shine anan Ubangiji Ta'ala ya nuna mana yini ne wanda mace za ta mai shayar da ɗa za ta shagala ta manta ɗa, mace mai ciki take yinki za ta haife ciki, sannan za ka ga jama'a suna tangadi suna maye alhali ba kayan maye suka sha. Me ya sanya su tangadi? Wato ita ce azabar Allah wadda take mai tsanani. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kuga murya ya karanta wannan ayoyi, sahabbansa sai suka zo suka zagaye shi domin ana cikin tafiya ne, hankalinsu ya tashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su, yaqulu Allahu azza wa jalla yawmul qiyama, ku san da cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka a ranar kiyama zai faɗa ga bawansa annabi Adam alaihi salam. Ubangiji Ta'ala ya ce, ya Adam, ya kai Adam, kun fa ba'athan nar. Ubangiji Ta'ala ya ce masa, tashi daga cikin zuri'arka fito min da ka san wuta. Ba'athan nar ma'ana waɗanda suka cancanci a tura su wuta kai tsaye. Ubangiji Ta'ala ya ce ma annabi Adam, tashi ka fito min da su. Annabi Adam alaihi salam zai faɗa ga Ubangijinsa, sai ya ce, labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu fi yadaik, sai ya ce, ya Ubangiji na amsa maka, na kuma amsa maka, taimakonka nake bukata kuma bayan wani taimako naka, domin alkhairi gaba ɗayansa a hannunka yake. Ya rabbi wa ma ba sunna, ya ce, ya Ubangiji na menene ka san wuta? Ubangiji Ta'ala sai ya ce masa, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, daga cikin dukkan mutum dubu, to ina buƙatar ka fito min da mutum 999, kenan dubu ba ɗaya a cikin dukkan dubu, kenan 999 nake buƙata a fito da su. Qala, sai manzon Allah ya ce, fahina idhin yashibul maulud, a wannan lokaci ne manzon Allah ya ce za ka ga jinjiri wato ya yi hurhura kai tsaye, wata ba'u kullu zati hamdin hamdaha, manzon Allah ya ce duk wata mai ciki a wannan lokaci za ka ga wato ta haife ciki, wata rannasa sukara, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma za ka ga mutane suna tangadi suna maye, wa mahum bi sukara, manzon Allah ya ce alhali ba kayan maye suka sha, walakin azaballahi shadid, sannan dai azabar Allah ce mai tsanani ita ce take sanya su maye. Qala, sai manzon Allah ya ce, wato qala, sai Abu Sa'id yake faɗa, faya kuluna, wato sai sahabbai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce, wa ayyuna zalikal wahid, ya manzon Allah, wanai ne ɗayan daga cikin dubun daga cikin mu wanda zai tsira? An ce a cikin mutum dubu 999 gaba ɗayansu ɗan wuta ne, ɗaya ne kadai zai je aljanna. Suka ce, ya Rasulullahi, wanai ne ɗaya-ɗayan daga cikin mu? Hankalinsu ya tashi, an ce a cikin mutum dubu ɗaya tak ne zai shiga aljanna, 999 gaba ɗayansu ƴan mutane. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ku kwantar da hankalinku. Manzon Allah ya ce, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un min ya'juj wa ma'juj wa minkum wahid, 999 manzon Allah ya ce daga cikin ya'juj wa ma'juj ne, daga cikin ku ne za a fito da ɗaya wanda zai je aljanna, amma 999 manzon Allah ya ce daga cikin ya'juj wa ma'juj ne. Wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata na tabbatar da cewa ya'juj wa ma'juj wato ƴaƴan Adam ne, an gane ko ƴaƴan Adam ne, domin daga cikin ƴaƴan Adam ne za a fito da waɗannan jama'a waɗanda za a tura su wuta a ranar kiyama, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yanda suke da yawa ran da wannan katanga ta rushe wadda zulkar nayi yayi. Manzon Allah ya ce za ka ga ta kowace hanya suna kwararowa zuwa cikin duniya, ma'ana suna kwararowa cikin duniya ta kowane tudu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilu. Ta kowane tudu zaka ga suna gangarowa. Maza Allah ya bada labarin idan sun shigo cikin duniya duk wani teku idan suka je za su shige shi, duk wani ruwa da ka sani za su shige shi saboda tsabar yawa, sannan za su gama duniya da barna. To dan haka a cikin su ne za a fito da 999 gaba ɗayan su ɗan wuta ne kenan ɗaya. Manzon Allah yace daga cikin ku ne. A lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce Allahu akbar, suka yi kabbara saboda mamaki ko kuma saboda al'amari ne wanda yake mai girma wanda ya kai ayi murna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wallahi inni la arju an takunu rubu'a ahli aljanna, yace wallahi ina fata ku mabiyana ku zamanto ku ne kashi ɗaya daga cikin hudun waɗanda za su shiga aljanna. Misali in mutum 100 ne za su shiga aljanna, ku zamanto ku 25 ne daga cikin mabiyana a samu 25. A lokacin nan sahabbai suka yi kabbara saboda murna da farin ciki. Maza Allah sai ya ce wallahi inni la arju an takunu sulusa ahli aljanna, yace kai ni ina fatan ku zamanto kashi ɗaya daga cikin ukun yan aljanna. Kenan in 100 za su shiga aljanna, kenan ku zamanto ku ne 33,333. Sai yace wallahi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna, maza Allah yace ina fata, yace wallahi ina fatan ku zamanto ku ne rabin yan aljanna. In 100 za su shiga aljanna, ku zamanto 50,000 kenan. A wata riwaya sai manzon Allah ya ce wallahi inni la arju an takunu sulusai ahli aljanna, yace ina fatan yace ku zamanto kashi biyu daga cikin ukun yan aljanna, ku zama kashi biyu daga cikin ukun yan aljanna. Kenan in 100 za su shiga aljanna, kenan ku zamanto 66,600 kenan da 66,000. A lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kabbara. Manzon Allah sai ya ce da su ma antum yawma idhin fil nasi illa ka sha'aratil bayda fi thawril aswad aw sha'aratis sauda fi thawril abyad. Manzon Allah ya ce ku san da cewa di yawan ku ku mabiyana ba ku zamanto ba in an dangana ku zuwa yawan jama'a. Manzon Allah ya ce tamkar wato farin gashi ne a gadan bayan bakinsa, ko kuma tamkar wato bakin gashi ne a gadan bayan farinsa. Misali ka ɗauki sa wanda yake baki Lut, sai a samu gashi ɗaya-ɗaya a gadan bayansa. To gaba ɗaya mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka dangana su zuwa yawan jama'a, tamkar kenan gashi ne ɗaya-ɗaya fari kan a gadan bayansa wanda yake baki Lut. To kaga gashi miliyan nawa za a samu a jikin fatarsa. To gaba ɗaya mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su wuce ba tamkar gashi ɗaya ɗaya. Kuma wannan fata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cika masa burinsa, kamar yadda Allah ya masa alkawali wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, don haka mabiyansa sai sun fi kowa yawa a aljanna. Allah ya sanya mu daga cikinsu. A takaice wannan hadisi na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan sura ta sauka, manzon Allah ya karanta ma sahabbai ita wannan sura, manzon Allah ya karanta musu wannan hadisi, kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito shi ne. Sai ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi, Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin jama'a man yujadilu fillahi, wato akwai wanda ke jayayya fillahi, wato game da al'amari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kafin mu shiga ayar, akwai wani hadisi ɗaya wanda yake nuna cewa mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa yawa a aljanna, kamar yadda wannan hadisi da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa yana fatan mabiyansa su zamanto kashi biyu daga cikin ukun wanda za su shiga aljanna. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa wani lokaci an bujiro min da wato al'ummu, manzon Allah ya ce sai na ga wani annabi tare da shi akwai yar jama'a, idan aka ce rahat daga mutum uku zuwa tara, wani annabi manzon Allah ya ce ya zo ya wuce tare da shi mutum biyu ko uku, wani annabin manzon Allah ya ce babu kowa tare da shi, shi kada ya zo ya wuce. Manzon Allah ya ce sai na ga wata jama'a mai yawa, ya ce sai na yi zaton cewa jama'a ta ci, sai aka ce masa a wannan annabi Musa ne da jama'arsa. Zuwa jimawa manzon Allah ya ce sai aka ce mu kalli nan, manzon Allah ya daga ya kalli wani sasanni sai ya ga jama'a mai yawa, sannan aka ce masa kuma dimin nan, manzon Allah ya kalla ya ga jama'a mai yawa, sai aka ce masa hadhihi ummatuka wa ma'ahum sabaquna alfan yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala azab. Aka ce masa wannan jama'a mai yawa da ka gani gaba ɗayan ta jama'ar ka ce, kuma tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su, kai tsaye daga an wayi gari kiyama za a tura su aljanna. Allah ya sanya mu a cikin su 70,000 a lokacin nan. An gane ku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi sai ya shiga cikin gida, kafin ya fito sahabbai sai suka fada cikin duniya ta tunani domin gano waɗannan 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Wasu a iya tunaninsu suka ce mai yiwuwa waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci, waɗanda ba su taɓa bauta ma wani Allah. Wasu ce a watakila mutane ne kaza waɗanda za su zo nan gaba, watakila kuma masu kaza ne. Manzon Allah da ya fito sai yake cewa menene na ji kuna kutsawa na hitsanci a cikinsa. Suka ce ya Rasulullahi, ba ma ne muke mu gano waɗannan 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Manzon Allah sai yake cewa humul ladhina la yastarquna wa la yataghayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Manzon Allah ya ce humul ladhina la yastarquna wa la yataghayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Manzon Allah ya ce su ne waɗanda la yastarquna, ba sa neman a yi musu addu'a in ba su da lafiya, kuma ba sa shan magani idan ba su da lafiya, shan magani halaka ne. Amma in tawakkalinka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai, to ka bar rashin lafiya ta ci ta ci, domin ba da lafiya a hannun Allah yake, kuma cuta ba mutuwa ba ce. Amma tare da cewa yin magani abu ne wanda yake na halak, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mu da yin magani akan harshen manzansa. Amma su saboda tsabar tauhidinsu in ba su da lafiya, la yastarquna, manzon Allah ya ce ba sa neman a yi musu addu'a, kuma ba sa shan magani. Manzon Allah ya ce wala yataghayyaruna, kuma ba sa canji. Sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga Ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. A wata riwaya ana samu wala yaktawuna, wato ba sa yin sakiya, ko ka ce ba sa yin lalas, domin shi lalas shi ne ake cewa ƙarshen magani, wanda in ƙurji ya ki warkewa ƙarshe shi ne a sanya ƙarfe a cikin wuta, idan ya yi ja sai a ɗora, da izinin Allah zai warke. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa waraka akan same ta a cikin abubuwa guda uku. Farko manzon Allah ya ce lalas shi ne yin sakiya, a sa ƙarfe a cikin wuta, in ya yi ja a ɗora akan ciwo. Abu na biyu manzon Allah ya ce hijama, wato shi ne yin ƙaho. Abu na uku manzon Allah ya ce shan zuma, sai dai ya ce amma ni ina kyamar lallas, shi ne yin sakiya. To wannan a shahid waɗannan 70,000 daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Kuma ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad, wannan 70,000 kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Umar ya ce masa 70,000, ya ce ya Rasulullahi yanzu 70,000, manzon Allah yace na'am wa ma'a kulli wahidin 70 alfan tare da kowane ɗaya daga cikin 70,000 kin hannu akwai wata 70,000 kin idan ka lissafa 70,000 su 70,000 shine zai baka yana shi miliyan 4,900 miliyan 4,900 adadin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da an azabtar da su daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikin su shine sai ya ce wa minan nasi ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda ke jayayya game da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suke jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai dace da shi ba kamar yanda mushrikai suke faɗa cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da waɗanda suke musan alkur'ani cewa tatsinniya ce ta mutanen farko da waɗanda suke inkarin tashi bayan mutuwa waɗannan duka jayayya ce suke garrama ce suke game da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda damun kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗan adam ya fi komai gardama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa kana lil'insanu akthar shay'in jadala mutum ya fi komai tsananin garrama ya fi komai yawa a wajen garrama ya fi komai tsananin garrama wannan misalai sun wuce a lissafa wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake buga mana akan cewa alkiyama gaskiya ce haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa alkur'anin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi gaskiya ce kasantacciya daga wajensa kuma game da sifofinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani an gane ko domin ya faɗa lam yalid wa lam yulad ubangiji ta'ala bai haifa ba ba a haife shi ba domin haihuwa cewa haihuwarka aka yi ko kuma kai ka haifa wannan duka sifa ce wadda take ta tawaya wadda bata dace da ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan in aka ce haihuwarka aka yi da kenan babu kai daga baya aka same ka kuma in aka ce kai kana aihuwa kenan kai kasashe ne kana buƙatar wanda zai taimaka maka nan zuwa gaba ubangiji ta'ala kuma wadaci ne shi ne ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi daga cikin mutane akwai wanda ke jayayya game da al'amarin ubangiji bigairi ilmin wato ba tare da ilimi ba wa yattabi'u kulla shaytanin mari wato yana biyar dukkan wani shaytani marid wanda yake mai tsaurin kai akan abin da yake kawata masa a cikin zuciya domin duk wanda yake garrama da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala to shaytani ne yake kawata masa haka an gane ko domin babu wani ilimi wanda zai kai bawa yayi jayayya game da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala komai ubangiji ta'ala yayi bayani mai gamsarwa imma a cikin alkur'ani ko kuma akan harshe wato na manzansa sallallahu alaihi wasallam shine yace wa minan nasi daga cikin jama'a man yujadilu fillahi akwai wanda ke jayayya game da ubangijinsa bigairi ilmin ba tare da ilimi babu wani dalili kenan wanda zai ja wa yattabi'u kulla shaytanin mari yana biyar dukkan wani shaytani wanda yake mai tsaurin kai imma shaytani na aljan ko kuma shaytani wanda yake na mutum ubangiji ta'ala yace kutiba alaihi shi ko shaytani an hukunta annahu cewa shi shaytani man tawallahu duk wanda ya jibinci lamarinsa ya masa biyayya fa annahu yudilluhu ya sanna cewa shaytani zai kautar da shi gabarin tafarki madaidaici wa yahdihi zai saita shi ila azabi sa'ir wato izuwa azaba ta wuta a ranar kiyama wannan alkawari ne da Allah duk wanda ya saki tafarkin ubangijinsa ya bi tafarki na shaytani to wannan tafarki na shaytani babu inda zai tsaya da shi a gobe kiyama face wuta shi ne ubangiji ta'ala ya ce kutiba alaihi an hukunta ga shaytani tuntuna Allah ya hukunta annahu cewa shi shaytani man tawallahu duk wanda ya jibinci lamarinsa ya masa da'a fa annahu yudilluhu ya san da cewa shaytani zai batar da shi ma'ana shine zai kautar da shi gabarin tafarki madaidaici wa yahdihi zai seta shi ila azabi sa'ir izuwa azaba ta wuta mai kuna a ranar kiyama ita ce azabar wutar jahannama sai yace ya ayyuhan nas ubangiji ta'ala yace ya ku jama'a in kuntum fi raibin min al-ba'th in har kun kasance a cikin kokonto game da tashi bayan mutuwa ita ce al-kiyama ubangiji ta'ala yace kada ku manta fa inna khalaqnakum min turab lalle mu ne muka halicce ku daga kasa da halittar da muka ma mahaifin ku na farko shine annabi adam domin annabi adam Allah ya halicce shi ne daga kasa daga kasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce annabi adam dan haka kenan tushen mu wato kasa ne kamar yadda manzo Allah yake faɗa kullukum min adama wa adamu min tura gaba ɗayan ku dai ɗayan adam ne asalin adam ku kasa ce shine yace ya ayyuhan nasu ya ku jama'a in kuntum fi raibin min al-ba'th in har kun kasance a cikin kokonto game da tashin al-kiyama kuna ganin cewa kamar tarsuniya ce ubangiji ta'ala yace fa inna khalaqnakum min turab to kada ku manta mu ne fa muka halicce ku daga kasa da halittar da muka ma annabi adam thumma min nutfatin sannan ku ƴaƴansa ubangiji ta'ala yace mun halicce ku ne min nutfa wato daga dugon mani thumma min alaqatin sannan wannan dugon mani ya canza ya koma gudan jini thumma min mudghatin ubangiji ta'ala yace sannan kuma daga wato tsoka gurgudan wanda aka tauna ma'ana wannan dugon jini sannan ya canza ya koma wato tsoka wanda bata wuce ba a tauna mukhallaqatin wanda take mai cikakkar halitta wa ghairu mukhallaqatin da wanda wato halittar ta bata cika ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisi ingantacce a ran da wato dugon mani ya shiga cikin mahaifar mace to yana nan a matsayin sa na mani ba zai canza ba sai an samu kwana 40 ran da ya cike kwana 40 manzon Allah yace sai zai canza ya koma dugon jini yana nan wato a wannan dugo na jini ba zai canza ba sai ya samu kwana 40 ran da ya cike kwana 40 sannan sai ya koma tsoka gurgudan wanda aka tauna wannan nan a gurgudan tsoka sai ya samu kwana 40 idan an hada 40 uku shine kwana 120 wata hudu a ran nan ubangiji subhanahu wata'ala zai turo mala'iku ubangiji ta'ala yakan daidaita halittar da a cikin mahaifa idan ya cike wata hudu a fitar da dukkan wasu gabbai ido da hanci da baki da kunne da hannu da kafa da sauransu ubangiji subhanahu wata'ala kuma zai wakilta wani mala'ika da cewa ya husa ma wannan halitta rai sannan kuma a umarce shi da rubuta wasu al'amura guda hudu ya rubuta wato adadin kwanukan rayuwar wannan da sannan da kuma iya arzikin sa sannan kuma da aikin sa da kuma kasancewar dan aljanna ne ko dan wuta a ran nan gaba ɗaya ake rubutawa to shine anan ubangiji ta'ala ya mana bayani a jimurci cewa asalin mu dai daga kasa ne domin mahaifinmu na farko annabi adam Allah ya halicce shi daga kasa kenan mu ƴaƴansa ubangiji ta'ala ya halicce mu ne min nutfa wato daga dugon mani thumma min alaqatin sannan kuma daga gudan jini kenan wannan mani ne da ya samu kwana 40 ya canza ya koma dugon jini thumma min mudghatin sannan kuma ya halicce ku wato daga tsoka wannan dugon jini da ya samu kwana 40 ya canza ya koma tsoka shine yace mukhallaqatin kenan lokacin da tsokar ta cike kwana 120 mukhallaqatin akwai wanda yake kenan mai cikakken halitta wanda kenan an sawar halittar an musare wa ghairu mukhallaqatin akwai kuma wanda yake bi halittar sa bata cika ba kenan wanda yake bari wani kafin ya cike wannan wata hudu da zaran ya shiga mahaifa ubangiji subhanahu wata'ala idan bi yinihin halittar wannan da wato za a yi barin sa shine yace wa ghairu mukhallaqatin da wanda wato ba a cika halittar sa ba shine bari Ubangiji Ta'ala yace li nubayyana lakum, mun yi haka ne dan mu bayyana muku cewa alkiyama tabbas ce, ko kuma li nubayyana lakum, dan mu bayyana muku kenan cikar kudiran mu da yanda muke da iko akan kowa da komai cewa alkiyama ba za ta gagare mu ba, saboda mu muka halice ku ta wannan hanya. Kuma yaya za a yi sake ku a dawo da ku kamar yanda kuke zamanto da shakaki, kamar yanda yace wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, ubangiji ta'ala shine ke ya fara halitta a farko, sannan kuma shine yake koma sake ta bayan ta ruddige ta zama kasa, sai yace wa huwa ahwanu alayhi, yace kai dawo da halittar kamar yanda take shine mafi sauki kenan a iya tunanin mu, amma a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da farkon halitta da karshen ta duka da dawo da ita babu wani bambanci, domin duk abin da Allah ya yi nihin samar da shi kuma rasar da shi to ya fi kyautawar ido gaggawa, kamar yadda ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, to shine sai ya ce li nubayyana lakum, wato mun yi haka ne don mu bayyana muku wato cikar kudiranmu kuma da yanda muke da hikima, shine ubangiji ta'ala sai ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, wato mu ne muke tabbatar da abinda muka so a cikin mahaifa wato izuwa lokaci wanda yake abin ambato, kenan bayan an cika halittar to wanda Allah ya so rayar da shi sai Allah ya tabbatar da wannan da a cikin mahaifa har akai lokacin aihuwa yayi sannan a haihu shi, wanda kuma Allah bai yi nihin haka to shikenan sai mace ta yi gare shi, ubangiji ta'ala ya ce thumma nukhrijukum difla, sannan mu ne muke fito da ku diflan, kuna jinjirai daga cikin mahaifanku mata kenan in lokacin aihuwar ku tare, ubangiji ta'ala shine yake nuna ma da hanyar da zai zo duniya, in ba dan hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala bayan da za a yi da ya fito daga cikin mahaifiyarsa, shine yace thumma nukhrijukum difla, yace sannan mu ne muke fito da ku diflan kuna jinjirai, kamar yanda can yace wallahu akhrajakum min buquni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, kenan fitowar da daga cikin mahaifiyarsa ma ubangiji subhanahu wata'ala shine yake shiryar da shi ya nuna masa hanyar da zai fito kuma ya sauƙaƙa fitowarsa, sun yace thumma litabluhu ashuddakum, bayan kun fito daga cikin uwayenku mata matsayin kuna jinjirai, ubangiji ta'ala yace thumma litabluhu ashuddakum, sannan mu ne muke ba ku damar da za ku kai cikar ƙarfinku, mutum ya girma ya kai ya kai cikar ƙarfinsa, wannan ma hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala, sai yace wa minkum man yutawaffa, daga cikinku akwai wanda ake karɓar rayuwarsa kafin ya kai cikar ƙarfi, wani yana jinjiri zai koma zuwa ga ubangijinsa, wani sai ya dan warware, wani sai ya zama matashi, wani ko sai ya kai cikar ƙarfinsa sannan zai koma ga ubangijin shi subhanahu wata'ala, shine yace wa minkum man yutawaffa, daga cikinku akwai wanda ake karɓar rayuwarsa kenan kafin ya kai cikar ƙarfi, wa minkum man yuraddu ila ardhil umri, daga cikinku kuma akwai wanda ake dawo da shi zuwa wato kuma bayan kwanuka na rayuwa, shine da tijantaka, kana yaro jinjiri ka warware ka zama matashi har ka zama saurayi ka kai gwarzo, sannan bayan haka kuma sai ka koma kana ja da baya har ka kai lokacin da zaka zama dattijo, shine yace wa minkum man yuraddu, daga cikinku akwai wanda ake mayar da shi ila ardhil umri, izuwa kenan koma bayan kwanukan rayuwa, wato shine dattijantaka, likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, dan kada ya sanu wani abu wanda bayan da ya san shi, saboda kasancewar kana yaro lokacin baka san komai ba, domin lokacin da ka zo duniya baka san komai ba, wallahu akhrajakum min buquni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, ubangiji ta'ala shine ya fito da ku daga cikin uwayenku mata baku san komai ba, bayan da baka san komai ba sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da kai wasu abubuwa, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, to bayan da ka san wasu abubuwa kuma lokacin da ka koma dattijo abinda ka sani da kuma ka manta shi, ka koma kenan irin yanayinka na farko na yarinta, yanda da lokacin da kana yaro da ka zo duniya baka san komai ba, bayan haka ka sani abubuwa, to in ka zama dattijo abinda da ka sani kuma sai ka manta shi sai ka koma kenan har da yarinta. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce li kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a, dan kada ya san wani abu wanda da bayan ya san shi. Ubangiji Ta'ala ya kan dawo da dan Adam wani, Ubangiji Subhanahu wata'ala ya dawo da shi koma bayan rayuwa shine dattijantaka. Ubangiji Ta'ala ya ce watar al-arda, wato ka kan ga ƙasa hamidatan, wato tana matatta, fa idza anzalna alaiha al-ma'a, idan muka saukar da ruwa a kanta, Ubangiji Ta'ala ya ce ihtazzat, wato sai kaga ta musa, warabat wato ta kumbura, wa ambatat min kulli zawjin bahij, ta zirar da dukkan wani dangi na icce bahij wanda yake mai kayatarwa. A wannan aya alama biyu ce, misali biyu ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya mana game da tabbacin alkiyama, wanda bayan ya ce ya ku jama'a, in har kun kasance kuna kokonto game da tashin alkiyama, to kada ku manta mu ne muka halicce ku daga ƙasa da halittar da muka ma mahaifinku na farko Annabi Adam. Sannan Allah ya wani bayanin ga ta hanyar da ya samar da ku. Kaga wannan dubu mai hankali a ƙarƙashin wannan aya zai iya gane cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mai iko ne game da tada alkiyama. Bayan ƙasa ta cinye gangan jikin ƴaƴan Adam sun zama ƙasa sun rududdige, to Ubangiji Ta'ala mai iko ne akan dawo da halittarsu. Saboda in ka ɗauki shi mahaifinmu na farko, da babu shi daga ƙasar Allah ya halicce shi. To bayan mun zamanto ƙasa, Ubangiji Ta'ala za mu gagara cewa ya dawo da mu kamar yadda muke. Ya faɗa kada alimna ma tanqusul ardu min wa indana kitabul hakim. Ubangiji Ta'ala ya ce tabbas mun sani abinda ƙasa take kauyewa na jikin ƴaƴan Adam, duk abinda ta cinye. Ubangiji Ta'ala ya ce mun san adadin shi, mun san kuma a ina yake. Domin a wajen muke akwai littafi mai kiyaye kowa da komai, komai a cikin shi a rubuce yake. To kaga wannan misali ne, in ka kalli asalin halittar ka kai dan Adam, to wannan zai iya zame maka dalili akan tabbacin alkiyama. Sannan misali na biyu shine, anan Allah sai ya ce mana watar al-ardu hamidatan, yace zaka ga ƙasa hamidatan tana matatta. Menene mutuwar ƙasa? Shine bushewarta. Idan ka fita dokar daji a lokacin rani, ko kuma mu ce ma a irin wannan lokaci, zaka ga dawa a bushe yake. Fa idza anzalna alaiha al-ma'a, Ubangiji Ta'ala ya ce idan muka saukar da ruwa a kanta, ihtazzat, wannan ƙasa sai kaga ta motsa. Menene motsawarta? Zaka ga ƙasa tana tsagewa. Warabat, Ubangiji Ta'ala ya ce zaka ga ta kumbura, lokacin da shuka za ta fito, to zaka ga ƙasa tana tsagewa, tana kumbura, tana dahuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce wa ambatat min kulli zawjin bahij, zaka ga ta zirar da dukkan wani dangi na icce bahij wanda yake mai kayatarwa. To wannan misali ne, a lokacin rani in ka fita dokar daji zaka ga dawa a mace yake, amma da zaran damuna ta yi, Ubangiji Ta'ala ya saukar da ruwa, zaka ga dokar daji ta ɗauki tsawa. Wannan misali ne Ubangiji Ta'ala yake sanya mana, da ƙasa ga ta a mace take, to waye rayar da ita? Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ruwan da ya saukar daga sama. To haka bayan mun mutu mun rududdige mun zama ƙasa, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dawo da mu kamar yadda muke, ya sakauta mana da irin ayyukanmu. Shine sai ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq, Ubangiji Ta'ala ya muku wannan misali don ku tabbata cewa Ubangijinku wanda ya cancanta ku bauta masa huwa al-haqq, shine Ubangiji wanda yake na gaskiya. Kenan Allah ya yi haka ne don mu sani, mu tabbatar da cewa Ubangijinmu wanda ya halicce mu shine Ubangiji wanda yake matabbacin gaskiya. Wa annahu yuhyi al-mauta, kuma don mu sani, mu tabbatar da cewa shi kadai yake da ikon rayar da matacce. Wa annahu ala kulli shay'in qadir, kuma mu tabbatar da cewa shi mai iko ne akan dukkan komai. Sai ya ce wa anna sa'ata, kuma dan ku yi sani, ku tabbatar da cewa ita alkiyama atiyatu mai zarwa ce da raiba fiha babu kokonto game da zarwarta sai ce wa anna allaha kuma dan ku tabbata ubangijinku yab'athu man fil qubur shike ta da waɗanda suke cikin kaburra a ranar kiyama da zaran an yi gusa ta tashi gaba ɗaya jama'a za su neki yawma yaqumun nasu li rabbil alamin da zaran an yi wannan gusa gaba ɗaya jama'a za su dago kai farkon wanda zai dago kai kabarin sa ya dare ya dago kai ya fito shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi na cikin sahih al-bukhari yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa yace ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar kiyama ni ne farkon wanda kabarin sa zai tsage ya dago kai ya fito idan an yi gusa ta tashi ni ne farkon wanda zai yi ceto a ranar kiyama kuma ni ne farkon wanda za a karbi cetonsa kenan duka waɗannan misallai da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana na cewa ga asalin halittar mu kuma ga yanda za mu koma ga kuma misali na biyu ƙasa tana matatta ubangiji ta'ala shine yake rayar da ita a sababin ruwan da yake saukarwa to waɗannan dalilai ne waɗanda za su tabbatar mana wasu abubuwa abu na farko shine yace zalika bi annallaha huwal haqq kenan dan mu yi sani mu tabbatar da cewa ubangijin mu shine sarki wanda yake na gaskiya abu na biyu sai ce wa annahu yuhyil mauta dan mu san da cewa kuma shi yake da rayar da matacci a ranar kiyama sai ce wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma dan mu tabbata cewa shi mai iko ne akan dukkan kowa da komai sai ce wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma dan mu yi sani mu tabbatar da cewa alkiyama mai zawwa ce babu kokonto game da kasancewarta abu na biyar sai ce wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma dan mu tabbata cewa ubangiji ta'ala na tayar da duk waɗanda suke cikin kaburra a ranar kiyama lokacin da aka yi gusa ta tashi sai ya ce wa minan nasi wato daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda ke jayayya game da ubangijinsa bighairi ilmi ba tare da ilimi ba Allah ya ko ba tare da ilimi ba haka kawai shaci fadi ka fada abu ba hujja babu wani dalili shine ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu akwai wanda ke jayayya fillahi game da ubangijinsa bighairi ilmin ba tare da wato ilimi ba wala hudan ba tare da wani bayani ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi wanda yake mai haskaka hanya haka kawai ra'ayi ne da son zuciya babu wani dalili an gane ko babu wani ilimi mi ake cewa ilimi shine abinda zaka gada ta hanyar magabata kenan ko kuma wato wani bayani wanda yake na shari'a kuma babu wani littafi wanda yake mai haskaka hanya akan abin da shi dan adam kin yake jayayya ubangiji ta'ala yace saniya ifdifi wato ya karkata sasanninsa yana takama yana girman kai game da ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala saniya ifdifi ma'ana ya karkata wuya shine yana takama alama ta mai girman kai kenan idan ya bujirin zai karkata wuya shine yace saniyan idifi ya karkata sasanninsa abinda ake nini ya karkata sasanninsa wato shine ya karkata wuya dan girman kai game da ayoyin ubangijinsa li yudilla an sabilillahi wato dan ya batar da jama'a game da tafarki na ubangiji subhanahu wataala shi ya bace a farko kuma yana famar ya batar da jama'a shine yace li yudilla dan ya batar da jama'a an sabilillahi kabarin tafarki na ubangiji lahu fi dunya khizyun ubangiji ta'ala yace mai wannan sifa ya cancanci kaskanci da wulakanci a nan duniya wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal harim a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace za mu dandana masa azaba wato ta wuta wadda take mai kuna al harim ita ce gobara wutar jahannama na daga cikin sifofinta shine al harim domin wuta ce mai gobara shine ubangiji ta'ala yace wa nuziquhu yawmal qiyamati a ranar kiyama za mu dandana masa azabal harik wato azaba ta gobara wadda take ta wuta kuma za a fada masa dan yi masa Allah wadai a ce masa zalika bima qaddamat yadaka wannan azaba da kake dandana sakamako ne game da abin da hannayenka ta gabatar na miyagun ayyuka a rayuwarka ta duniya wa anna allaha kuma dan ka tabbata ubangijinka laysa bi zallami lil abid wato bi zaman tuba mai zadin tarbayin sa an gane ko dan ka tabbata cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba mai zalin tarbayin sa bane ma'ana wannan azaba da ka samu kanka a cikin ta a yau sakamako ne game da abin da hannayenka suka gabatar na miyagun ayyuka a duniya sai yace wa minan nas ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane man ya abudullaha ala harf akwai wanda ke bauta ma ubangijin sa ala harfin abusa ku kuntu idan aka ce harf wato shine gefin abu kenan me ake nihi da gefi anan shine ku kuntu ma'ana shi bai shiga musulunci tsindin yana bin gefi fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same shi ya ji dadi ibama annabi wato sai ya nutsu da wannan addini ya tabbata a cikin sa wa in asabathu fitna idan wata fitina ta same shi shine tsanani ubangiji ta'ala yace in qalaba ala wajhi wato sai ya juya akan fuskar sa ma'ana sai ya juya hannun agogo bayan kenan ya koma kafircin sa idan aka larabawa suka ce in qalaba ala wajhi kenan ya koma kan abin da yake da shine ma'ana in qalaba ala wajhi sai ya juya akan fuskar sa ma'ana ya koma kafirci ubangiji ta'ala yace khasirat dunya wal akhirah me haka wato ya tabe a rayuwar sa ta duniya da makomar sa lahira zalika huwa al khusranul mubin ubangiji ta'ala yace irin wannan tabewa ita ce tabewa wadda take mabayyaniya kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa wannan aya da ta sauka cewa daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala akan gefi ma'ana shi ne yana kokuntan addini domin bai yarda ba bai amince ba da wannan addini dari saman dari dan haka sai yake bin wannan addini a gefi kenan ya nuna cewa yayi kalma ta la ilaha illallah amma ba dan ya yarda da ita ya amince munafikai kenan shine sai yace kana rajulu yaqdumul madina yace so da yawa zaka samu mutun ya zo madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mubaya'a cewa ya musulunta ya mai kauya idan matarsa ta haifa masa da namiji godiyar shi ta haifi da da ma'ana godiyar shi da yazo da ita ta aihu sai ya ringa haza dinin salih wannan shine addini na Quraysh shine addini na gari sai ya tabbata a cikin addini idan kwa matar tashi bata aihu ba ko kuma ta haifa masa diyamaci dokin nasa godiyar bata aihu ba sai ya ringa cewa haza dinusu wannan addini ne wanda yake mummunan addini ina addini wannan banda ma'ana kunci da musiba da bala'i a cikin sa to haka aka samu larabawan kauye kamar yanda hadisi ne ingantacce suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su musulunta sannan sai su koma garinsu idan sun samu shekara wadda take damana mai albarka kenan komai ya samu gaya sun samu ƴaƴa maza dabobi sun aihu a lokacin nan sai su yi ruko da wannan addini su tabbata a cikin su idan ku aka yi dace shekara ce ta fari ga musiba ga rashin lafiya ga cututtuka a lokacin nan sai su yi ridda su bar wannan addini to shine ubangiji ta'ala ya turo da wannan sako yace wa minan nas daga cikin mutane man ya abudullaha ala harf akwai wanda ke bauta ma ubangijin sa akan gefi ma'ana akan kokonto wanda shi bai shiga musulunci gaba daya ubangiji ta hana ku ya fada ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa sai yace fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same shi kenan ga damana ga ya an samu ƴaƴa komai yayi daidai kamar yanda ake bukata ibama annabihi sai ya nutsu da wannan addini ya tabbata a cikin sa wa in asabathu fitna idan wata fitina ta same shi ma'ana shine tsanani ubangiji ta'ala yace in qalaba ala wajhi wato sai ya juya akan fuskar sa ma'ana sai ya koma cikin kafircin sa khasirat dunya wal akhirah ubangiji ta'ala yace wannan ya tabe a duniya da lahira zalika huwa al khusranul mubin ubangiji ta'ala yace irin wannan tabewa ita ce tabewa wanda take mabayyaniya a ce mutum ya tabe a nan duniya kuma ya tabe a gobe kiyama wali yazi billahi babu wata tabewa sama da ita sai yace yad'u min dunillahi, wannan yana bautar wani Allah ma la yadurruhu, abinda bai isa bai cutar da shi in har bai bauta masa ba, wa ma la yanfa'u, kuma abinda bai isa bai amfanar da shi in har ya bauta masa, domin gunki idan baka bauta masa ba yanda zai yi da kai, kuma in ka bauta masa kuma ba zai amfanar da kai ba. Zalika huwa dhalalul ba'id, Ubangiji ta'ala ya ce wannan wato shi ne fata-fata wanda yake mai nisa, domin kasancewar babu wanda yake cancanta a bauta masa sai wanda yake da mallakar ije cuta ko yaye ta, kuma wanda yake da mallakar janyo amfani. To shi kuma duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai isa ba ya cutar da wanda yake bauta masa, kamar yanda kuma bai isa ba ya amfanar da wanda ya bauta masa, shi ne ya ce yad'u min dunillahi, yana bautar wani Allah ma la yadurruhu, abinda bai isa ba ya cutar da shi in har bai bauta masa ba, wa ma la yanfa'u, kuma abinda bai isa ba ya amfanar da shi in har ya bauta masa. Sai ce zalika huwa dhalalul ba'id, wannan wato zalika bautar wani Allah huwa dhalalul ba'id shi ne bata wanda yake nisa. Kare kenan daman ita ibada da muke yin ta, muna yin ibada ne saboda amfanin kanmu, Ubangijin da muke bauta ma yayi mana dukkan wani kunci da duk wani abu da muke tsoro a nan rayuwarmu ta duniya da makomanmu lahira. Kuma addu'a ibadar da muke muna yin ta ne domin Allah ya hada mu da duk wani alkhairi a nan duniya da duk wani alkhairi a gobe kiyama, kenan domin neman janyo amfani, kuma domin neman ije cuta, shine domin neman dacewa da aljanna, kuma domin neman tsari da kariya game da gidan wuta. Sai yace yad'u liman daruhu aqrabu min nafsihi, Ubangiji ta'ala yace yana bauta ga wanda daruhu cutarwarsa a nan duniya kenan aqrabu min nafsihi, wato tafi kusa game da amfanin shi, an gane ko, domin shi a raya wasa mai bautar gunki wai yana fatan cewa wannan bauta da yake ma gunki gunki ya amfane shi a gobe kiyama. Cutar a nan duniya tafi kusa game da amfanin, amma a lahira cutarwa ce ta hakika. Me yasa? Saboda kasancewar shi mai bautar gunki yana bauta ma gunki wai domin gunki ya cece shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah yake faɗa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula shufa'auna indallah, kamar yadda can yake cewa wallazina takazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa, to suna bauta ma gumaka wai da sunan cewa waɗannan gumaka suna da kusaci da Ubangiji, ma'ana za su cece su a ranar kiyama. To shi ne Ubangiji ta'ala ya ce yad'u, yana bauta ma laman daruhu, abinda cutarwarsa aqrabu min nafihi, wato tafi kusa game da amfaninsa, ma'ana aqrabu min nafihi wannan wani salo ne na zance na Larabawa wanda kwata-kwata ma kenan ba shi da wani amfani, domin abotar gunki babu wani amfani, daidai da misaka da zarra, tsantsar cutarwa ce kawai. To amma da yake an yi amfani shi a raya wasu, shi yana ganin cewa gumaka za su amfane shi, to amma babu amfanin da za su kulla masa a gobe kiyama. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce yad'u, yana bauta ma da man daruhu, wanda cutarwarsa aqrabu min nafihi, tafi kusa wato game da amfaninsa. Sai ya ce labi isal maula, Ubangiji ta'ala ya ce kir da Allah wadai da almaula shi ne majibinci, wani bisal ashir, Ubangiji ta'ala ya ce kir da Allah wadai da abuki, idan aka ce al'ashir shi ne abuki kenan wanda kuke hulɗa da shi, idan aka ce almaula wanda kenan ya jibinci lamarinka ko ka jibinta masa lamarinka, shi kuma a ka'ida duk wanda ka jibinta masa lamarinka kenan ya zama mataimakinka duk halin da ka shiga na kunci, zai kawo maka taimako da agaji. Sannan in aka ce shi aboki, in dai abota ce ta gaskiya, to duk inda ya ga wani alkhairi zai yi kokari ya hada ka da wannan alkhairi bakin iya iyawarsa. To a nan shi mai bautar gunki ya bauta ma gunki a matsayin cewa gunki shi ne majibincin al'amarinsa, zai taimaka masa. To gaya a ranar kiyama bai kulla masa ba wata tsiya. Kiran kaga aitar da Allah wadai da almaula shi ne mataimaki, ma'ana gunkin da aka bauta masa. saboda shi bai taimaka ma kansa balantana ya taimaka ma wani kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wadanda kuke bauta ma kuma bayan ubangijinku la yastati'una nasra anfusihim ba su da ikon taimaka ma kansu la yastati'una nasrakum ba su da ikon da za su taimaka muku wala anfusahum yansurun ubangiji ta'ala yace kuma su ba su isa su taimaka ma kansu sannan sai yace wala bi isra ashir ubangiji ta'ala yace tirda Allah wadai da abuki ma'ana shine kenan wannan Allah wanda aka rike shi a matsayin abun bauta wanda kenan famar da ake a ranar kiyama wanda ka bauta masa ya sa makomarka ta yi kyau kuma sannan ya baka tsaro da kariya game da duk abin da kake ki kake kyama ita ce azaba to dan haka duk wanda ya bauta ma wani Allah a ranar kiyama bai isa bai kare shi game da azabar Allah kuma bai isa bai shigar da shi aljanna wanda ya kadaita Allah a cikin ibada mutuwa ta cin masa shine zai dace da gidan aljanna kuma shine wanda Allah zai tsirar da shi game da gidan wuta dan insha Allah bai kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك